ألم يروه؟
ألم يروه؟
ألم يروه؟
أنا جعلنا ليلة يسكن فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله مدوككين سلفية، ألم يروا شنب قغني مني أنا جعلنا الليل يدواتو مكا سنية دريكو مكا هلت دري ليسكنوا فيه saboda ku nutsu a cikin dare din wannan hara mustirat rana kuma sai Allah ya yi ta mustiran bi ma'ana yubsiru fihi ne tasarrufu fihi sai aka yi rana inda za ku dinga gani kuma ku je ku yi ta tasarrufi kuna neman abincin ku a ciki dare kuma sai Allah ya yi shi mai sanyi yadda za ku je ku kwanta ku huta to wannan duk abubuwa ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi yake ta kirga ni'imomin da ya yi tun inda Allah yake cewa wa yake saukar da ruwan sama waye muku kaza to har yazo kan nan cewa shine yayi mana dare idan mun nutsu a cikin sa kuma yayi rana wannan duk Allah ne yake tabaraka wa ta'ala
wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'a Allah وكلنا داخرين
ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله yace yin dare da rana din nan yace akwai aya abin lura da zai tabbatar ma da kudurar Allah amma li qaumin yu'minun ga mutane wanda suka yi imani suka gane haka duk wanda yaga dare dai ya san Allah ne yayi dare wanda yayi rana ma ya san wanda yaga rana ma ya san Allah ne yayi rana tabaraka ta'ala ba wani mutum bane yayi saboda haka wannan yana daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard illa man sha'a Allah wa kullun atawhu dakirin Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma yunfakhu fis-sur ka tuna lokacin da yunfakhu fis-sur ranan da Allah zai sa a yi busa a cikin kaho tashin al-qiyama shi busa a cikin kahon nan sau biyu za a yi shi na farko dai za a yi busa na fari saboda mutane duk su mutu duk wani mai rai in aka yi busan zai mutu to wannan damar zai zo wa mutane ne kowa yana cikin harkokinsa kamar yadda hadisi ya faɗa ya ce wani ya sayi ya je ya sayi wani abu a kasuwa ana ciniki sayar mun kaza rage mun kaza fatsam sai a hura kahu wani yana gona yana shuka wani yana noma wani kowa yana kan harkokinsa kawai sai Allah ya rubuta mala'ika ya ce busa sai busa kafar ya ce mutu dukku mutu to kowa sai ya faɗi ya mutu gaba ɗaya a wannan lokaci to busa wa ya farko ke idan aka busa kafar kowa da kowa ya mutu za ka ga duniyar nan ba kowa ba komai ko mutu ɗaya ba to daga baya sai Allah Ubangiji sai ya yi ta ruwa a bayan ƙasar a yi ta ruwa idan aka yi shekaru masu yawa ana yin ruwa to kuma nan sai Allah ya umarni sai a yi busa saboda tashin alkiyama to nan kuma sai a yi busa saboda tashin alkiyama
wa taral jibalata
shi ne Allah ya ce wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ard wato duk wanda yake cikin sama da wanda yake cikin ƙasa sai ya tsori sai ya firgice in aka yi wannan busar illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so wanda ba za su ji wannan tsoron ba su ne malaman tafsiri suka ce kamar mala'ika Jibrila da Mika'ila da Israfila da mala'ikan ɗaukar mutuwa wayannan su ne kawai ba za su tsori ta ba a wannan lokaci وعن ابن عباس هم الشهداء اذا هم احياء عند ربهم يرزقون سيدنا ابن عباس عبد الله ابن عباس شي كوم يتي شهيدين سونه الا ما شاء الله جل يتي سو شهيدين رايو ني كودا كان ga kaman sun mutu amma su rayu ne a wajen ubangijin su to sune kawai illa ma sha Allah Allah madaukakin sarki yace kullun atawu dakirin idan aka yi wannan musa kafin nabiyu aka ce ya ayyuhal izaqul baliyat wa ya ku kasussuwa da kuka diddige kuna cikin kasa halumu ila hisabi ku taso Allah yana kiran ku taho zuwa ga inda za a tashi da kiyama to nan ne zaka ga mutane sun fito a cikin kaburuka kowa da yadda zai je wajen Allah tabaraka wa ta'ala wasu da sun tashi a cikin kabarin sai kaga suna ta godewa Allah suna ta alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu suna kada kura a cikin su suna cewa mun gode wa Allah wannan ita ce ranar da Allah ya fara alƙawari manzo Allah ya fara alƙawari Allah ka samu na cikin wanda za mu tashi ita cewa alhamdulillahi rabbil alamin wasu kuma da sun tashi sai su dinga cewa ya wailana man ba asana min marqadina hadha sai su dinga wayo mu shiga waye tashi mu kuna baccin mu waye tashi mu kuna baccin mu gaba ɗaya sai a kora mutane a ce ku tafi ku je wajen hisabi Allah ubangiji yana gayyatar ku a wurin to a lokacin ne zaka ga wani iya tafiya amma ta fuska ba su dinga takawa maimakon yanzu yadda ake takawa da kafa to sai Allah ya juya su sai su dinga tafiya ta kan fuska su suna tafiya da manzo Allah ya faɗi haka sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi ya za a yi mutum ya tafi ta fuskar sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a Allah da ya baka iko kake tafiya da kafarka a duniya ai shi ne zai ba su iko kuma su dinga tafiya ta kan fuskar su an ka duba fadin fuska ya fi fadin tafin sawu amma ga yadda tafin sawu yake tafiya kuma duk wanda ka gani shi da mun a duniya yana tafiya ai da kafa ɗaya yake tafiya ɗaya ai kaman standard tare ɗayar take in ka duba su su shi yake tafiya da kafa biyu shi zaka ga yana ta chip 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 irin yadda yake tsalle din nan da kafa biyu amma shi kan adam ai da kafa ɗaya kake tafiya in ka daga ɗayar ka taka ɗayar sai ta tankware ma kar ka faɗi haka dai ake tafiyar kenan wasu kuma idan suka tashi daga kaburukan nasu sai kaga an tora su akan dabbobi mutanen da suka yi layya mutumin da ya layya Allah ya karbi layyarsa to shi za a dora shi akan dabba ne ita za ta kai shi filin tashin alkiyama wanda suka yi hadaya wanda suka yi aikin haji su ma Allah sai ya sanya dabbobinsu sai a kawo musu sai su haukar dabbobin su za su kai su filin tashin alkiyama to kowa dai da yadda yake tafiya filin tashin alkiyama wuri ne abun tsoro za a je a tsaya ai shekara 50,000 ana tsaya wurin a rufe yadda za Allah ya sauko da rana ta zo ƙasa-ƙasa rana kaga mutane zufa ya shanye su gaba ɗaya wani za ka gan shi zufan ta kawo masa iya ƙwabirinsa wani ta kawo masa zuwa cibiyarsa wani zuwa ƙirjinsa wani kuma ta haɗiye shi ma gaba ɗaya zufan ta har ma malamai suna cewa wani za ka ga kamar ka ɗau wanda za ka jefa ta a cikin drone ai za ka yi ta ganin ɗan kanta haka yana wani walwal haka to wani haka ake gane shi saboda zufa ta riga ta cinye shi a filin alkiyama to sai a rasa yadda za a zafi ya yi zafi tsanani ya yi tsanani to kuma ana cikin wannan halin wasu kuma suna inuwar al'arshin Allah su ba sa jin wannan zafi duk da ake da wannan masifa annabi ya faɗe su yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu annabi yace akwai category guda bakwai wato nau'in mutane guda bakwai su suna inuwar al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshin Allah to sai annabi ya irga su yace imamul adil wato sarki amma adil mutumin da Allah ya ba shi sarauta amma yana adalci baya yin zalunci to shi ranar kiyama duk wannan wahalar da ake sha filin alkiyama Allah ubangiji zai kai shi cikin inuwan al'arish. Na biyu kuma manzo Allah ya ce wa shabun nashafi ibadati rabbi, da saurayin da ya tashi tun da ya tashi bai san wasan banza ba, shi ibada ya sani, ya tashi tun yana samartakan sa har ya girma baya wani aiki na sako, shi ibada yake. To shi ma wannan saurayin za a sashi a inuwar al'arish, ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arishin Allah tabaraka wa ta'ala. To na uku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rajul zakara Allah kaliyan fa fadat aynahu, da mutumin da yana zaune kawai sai ya tuna Allah tabaraka wa ta'ala, ya tuno zuluban sa, ya tuna girman Allah, kawai sai fashe da kuka, yayi ta kuka. To shi ma wannan shi ma za a sashi a cikin inuwar al'arshin Allah, ranan da babu wata inuwa sai inuwar al'arshin Allah din. Manzo Allah yace wa rajul da adbu imra'atu ذات جمال ومن سبب فقال اني اخاف الله, da mutumin da wata mace ta kira shi, mata ce kyakkyawa kuma mai mutunci mai daraja, yar gida yar babban gida, sai ta nemi ya zo su yi lalata a wani wuri koyayye inda ba mai ganin su sai Allah, sai ya ce inni akhafu Allah, ni ina tsoron Allah. To shi ma wannan za a sa shi a cikin inuwar al'arshin Allah, ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar. To da haka Allah ya sanya mu a ciki. To mutane kuma saura da suke cikin wannan rana, idan tsanani yayi tsanani, aka rasa yadda za a yi, Allah kuma ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irin sa. To sai malamai a cikin al'umma sai su ce yanzu haka za mu zauna cikin wannan bala'i, ai ya kamata mu je mu nemi annabawa su roƙa mana Allah, Allah ya yi mana hisabi, ai hisabi, dan aljanna ya tafi aljanna, dan wuta ya tafi wuta, bala'in ya yi yawa. To shikenan sai a tafi wajen annabi Adamu, a zo a yi masa kirari a ce anta abul bashar, kai ne baban mutane, kai ne farkon annabin Allah, kai ne kaza, a yi ta masa kirari, kai ne wanda Allah ya halicce ka da hannun ƙudurarsa, ba ka ga halin da muke ciki ne, ka roƙa mana Allah ba. Sai annabi Adamu ya ce a'a, ni Allah ya hana ni cin wata bishiya a cikin alqur'a, a cikin aljanna, amma na ci bishiyar. Saboda haka ni ina tsoron Allah, Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irin na yau ba, ina tsoro kada in je nema muku afuwa a wajen Allah, Allah ya tada waccan magana. Saboda haka tafsilarsu ni ina mu ila gaibi, ku tafi zuwa ga wani na, ni ma ta kaina nake, ni ma ta kaina nake. Sai mu taho gaba ɗaya zuwa ga annabi Ibrahim, a zo a samu annabi Ibrahim a yi ta masa kirari duk fa al'umma gaba ɗaya, a dinga cewa ya nabi Allah, kai ne khalilur rahman, kai ne bada'in Allah, kai ne kaza, kai ne kaza, ai ta masa kirari a ce baka ga halin da muke ciki bane, ka nema mana gafara mana a wajen Allah, kun ba halin da ake ciki. Sai ya ce a'a, ni ma akwai wasu abubuwa da nayi, ina tsoro kada in je wajen Allah, Allah Ubangiji ya tada wa'annan abubuwa. Abubuwan fa da yayi su ne lokacin da mutanen su suna bautan gumaka. To shikenan sai annabi Ibrahim, sai aka zo aka same bayan mutanen su sun tafi bautan gumaka, shikenan sai annabi Ibrahim sai ya dauga tani, sai ya shiga ɗakin gumaka, sai ya ga gumakan ga su a tsaye duk, sai ya sare su gaba ɗaya, sai ya bar babban su guda ɗaya, sai ya ɗora masa gatarin a wuyansa. Da suka zo suka shiga suka ga duk an kakkarya musu gumakan su, suka ce man fa'ala hadha bi alihatina ya Ibrahim, waye ya aikata haka, waye ya sassare mana gumakan mu? Sai wasu suka ce ai mun ji wani saurayi ana ce masa Ibrahim yana aibanta su, muna ganin shi ya sare su. Sai suka ce fatu bihi ala ayyidin nasi la'annahum yashhaduna, ku zo da shi a gaban mutane, ya zo ya yi bayani don mutane su shaida. To da aka zo da annabi Ibrahim aka ce ya Ibrahim, kai ne ka sassare gumakan nan namu? Sai ya ce a'a, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanbiuna. Sai ya ce a'a, ai ba ni na sare ba, ai wannan babban gunkin da kuka ga gatarin a wuyarsa shi ne ya yi fushi duk ya sare gumakan gaba ɗaya, ku tambaye su mana su muku bayani in suna da baki. Kaga ya musu wa'azi ne, wa'azi ya musu. To wannan maganar da ya faɗa kaga dai ba laifi ba ce ko? Ya ce to yana tsoro kada ya je Allah ya tada magana. Na biyu kuma ya yi tafiya da shi da matarsa, matarsa ‘yar babbansa ne kuma ‘yar uwarsa ne a cikin addinin Musulunci, matarsa ce. Suna tafiya ta akwai wani sarki azzalimi, shi sarkin yana kama matan mutane to da aka zo ba kama matan annabi Ibrahim aka ce matan sa zai zai ce yar uwarsa ce to ai yar uwarsa ce a cikin addinin musulunci kaga ba ƙarya yayi ba na biyu kuma yar uwarsa ce yar babansa ne to sai aka batta tunda aka ce yar uwarsa yace ina tsoro kada Allah Ubangiji ya tada wannan magana na uku lokacin da suka ce masa yazo a tafi aje ayi bautan gunki sai yace inni saqir liman da lafiya ba zan je ba saboda ba zai je ba sai yace bai da lafiya dan su bashi shi ba zai je bautan gunki to wayannan abubuwa guda uku bai yace yana tsoro kada yaje Allah ya tada wannan ranar alkiyama kai irin su guda dubu nawa kai a wannan wata eh to shikenan sai ya ce musu nafsi ni ma yau ta kaina nake izhabu ila gairi ku tafi zuwa ga wani na sai mu zo wajen annabi Nuhu shi ma mu zo mu yi ta masa kirari sai baka ga halin da muke ciki bane ka roƙa mana Allah to sai annabi Nuhu ya ce tab ai baku gani da nayi addu'a ma nace Allah ni fa dalilin addu'a ta Allah ya halaka gaba ɗaya duniya a lokacin Allah ya je nema muku alfarma Allah ya tada wannan maganar a ni ma ta kai na nake ku tafi zuwa wuri na haka dai har a zo wajen annabi Isa da an zo Imam al-Bukhari yace annabi Isa walam yadhkur zamba shi bai ai shi irin wannan ba abun da yake cewa laifi ne shi bai taba yi ba annabi Isa walam yadhkur zamba shi bai ambaci wani abu kawai ana zuwa wuri da ya aka ce kai ne ruhul lahi kai ne kaza kaza sai ce izhabu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ku ce kawai wajen annabi Muhammad shi zai amma shi walam ya zukur zambar shi annabi Isa shi bai taba irin wannan din ba bai taba yi ba shi tunda Allah ya aiko tunda aka haife shi Allah ya aiko shi ba ko daki bai taba mallaka ba a duniya yawo yake yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah idan dare ya masa to shikenan sai inda daren ya masa nan zai tsaya yayi ta nafila har gari ya waye in gari ya waye kuma shikenan sai tashi tafi ya tawazi har ma wata rana wani yake tambayarsa ya ce kai kam ina ne ɗakinka ya ce shi ba yi da ɗaki ya ce to ina kake kwanciya sai nuna ƙasa ya ce a nan nake kwanciya ce ina taburmarka ya ce ai ƙasar ita ce taburmata ina filonka sai nuna dutse da dutse yake yin filo to shi haka ake annabi Isa shi wani abu ma irin wannan wanda annabawan suka yi ta faɗa shi walam ya zakuru zamban injin Imam al-Bukhari bai ma faɗi wannan kawai sai ya ce ai ku ce kawai wannan babu ne sai annabi Muhammad to sai al'umma gaba ɗaya sai a taho sai a zo wajen shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an zo shikenan sai a zo wurinsa sai manzo Allah ya ce menene sai a ce ceto ne ceto muke nema ya rasulullahi to shi manzo Allah sai ya ce ana laha sai ce ai ni zan cece ku ni na cancanta da ceton ni zan cece ku kaga duk annabawan nan kowa yana tsoro yana cewa ta kansa nafsi amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa kawai sai ce ana laha ni ne zan cece ku to sai ya tashi sai ya je al'arshin Allah sai ya faɗi sai ya sujjada idan ya sujjada sai ya taya wa Allah kirayi manzo Allah ya yi lokacin da yake faɗan hadisin yace ni ma yanzu kiranin da zan yi wa Allah ban san shi ba sai a lokacin Allah zai kimsa mushi to idan yayi wa Allah kirani sai Allah ya ce masa ya Muhammad irfa'a ra'saka saltuda washfa tushaffa sai Allah ya ce masa menene zai ceto ne ya Allah ubangiji na sai Allah ya ce daga kanka saltuda washfa tushaffa daga kanka ka roki duk abin da kake so za a baka ka nemi ceton za a baka don ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi ceto to sai a zo a kafa sikeli daga nan kuma sai a fara yi wa mutane al'umma a fara hisabi dan wuce ya tafi ta dan aljanna ya dan aljanna ya tafi aljanna to kaga duk albarkar manzon Allah za ta har su annabawan da al'ummatansu ba dan manzon Allah ya nemi ceton nan ba da haka ba tsaya ba sanya ake ciki to idan aka zo za a yi ceton Allah Ubangiji sai ya kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye shi a hagun al'arshinsa sai ya kawo annabi Adam sai ya sa shi a daman al'arshi abinda yasa aka sa annabi Adam a daman al'arshi, saboda daman al'arshin ta nan aljanna take, hagun al'arshin kuma ta nan wuta take. To shi annabi zai ta ceton mutanen da sun cancanta su tafi wuta sai manzo Allah ya tsaya a hagun al'arshi. To ana cikin wannan hali, ana ta hisabi, kowa zai yabo kayan da ya iba a duniya. Kayi sallah kaza, kayi zakka, kayi azumi, kayi, kowa zai yabo dilarsa a kansa, ya taho inda za a masa hisabi. Har ma ya zo a hadisi, wani bawan Allah ya taɓa yi wa annabi salati sau ɗaya, shi ya manta ma ya yi salati. Da aka zo filin hisabin aka gwada ayyukansa, sai aka ga duk ayyukansa ba su da kyau. Shikenan sai aka ce ai ya tafi wuta kawai, ayyukansa ba ya da kyau. Ko yana da wani abu da zai kare kansa, yi da kansa. Ya yi saranda ya ce gaskiya shi ba ya da wani aikin alkhairi. To annabi Muhammadu sai aka kama mutumin za a yi wuta da shi. To sai shi annabi Adamu sai ya ga an kama mutumin, ko mutumin yana cikin al'ummar manzon Allah. To sai annabi Adamu sai ya kira annabi Muhammadu, sai ya ce ya wane, sai ya kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce masa ga wani a cikin al'ummar ka za a yi wuta da shi. To sai manzon Allah sai ya ce wa mala'ikun ku dakata ku mai da shi wajen hisabi. Sai su ce ai su wasu irin halitta ne, la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Su duk abin da aka umurce su shi suke yi. Saboda haka tunda an ce ai wuta da shi wuta za. To sai manzon Allah yadda ya zo a cikin hadisin, manzon Allah sai ya kama gemunsa, sai ya kalli wajen al'arshin Allah, sai ya ce ya Allah Ubangiji, kai ne ka mun alkawari ka ce mun yau la yubdillahu nabiyya, rana ce ta alkiyama ranan da ba za ka tozartar da annabi ba ni kenan. To sai Allah ya ce wa mala'iku, ya mala'ikatu rabbi ati'u Muhammadan, sai ya ce ku yi biyayya wa annabi Muhammadu ku mala'ikuna. To shikenan sai su yi wa annabi Muhammadu biyayya, sai annabi ya ce a mera mutumin a sake masa hisabi, sai a dawo da mutumin wajen hisabi, sai a ɗora ayyukansa gaba ɗaya kan sikeli, sai munanan ayyukan gaba ɗaya sai su ja kyawawan, babu kyawawan ayyuka, ya sha safi ƙarfin cikinsa duk munanan ayyuka. To manzo Allah yadda ya zo a cikin hadisin, sai ya ɗauko wata takarda a aljihunsa ƙwaya ɗaya, sai ya jefa ta a ɓangaren mizanin na ɓangaren dama, sai take kawai sai ta rinjayi duk munanan ayyukan gaba ɗaya. Sai ce ai aljanna da shi ya tsira. Sai mutum ya kalli annabi Muhammadu sai ce kai kuma bawan Allah wane ne kai wanda ka zo ka taimake ni ka tsiratar da ni daga shiga halaka har abada? Sai annabi ya ce baka san ni ba, ai ni ne annabinka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ai ka taɓa mun salati ne sau ɗaya. Shi mutumin ma ya manta. Annabi ya ce la zulma al yawma, yau ai babu zalunci. Salatin da ka mun ne kwaya ɗaya shi na jefa a kan ɓangaren wancan sikelin sai rinjaye dukkan munanan ayyuka. Shikenan sai a ce ai aljanna da mutum ne, saboda haka jama'a a yawaita wa annabi salati saboda samu a tsira. Na'am, shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wa kullum atawhu dakirina, kowa da kowa ranar alkiyama idan aka yi wannan kiran kowa zai zo wa Allah sagirina suna kaskantattu, kowa ya tsaya zo filin alkiyama. To haka manzo Allah idan ya nema mana ceto, to haka annabi zai ta ceto, yayi ta ceto, Al-Qur'ani ya ta ceto, bayan Allah salihai su ta ceto. To idan manzon Allah yana iya ci gaba da ceto saboda rahamar Allah, to an ce shedan ma yana cikin wuta sai ya ta dagelgel, wai yana so annabi Muhammadu ya hango shi ko zai cece shi? To Allah ya riga ya tabbatar shi dan wuta ne, ba za a cece shi ba. Na'am.
Wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allah alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima taf'alun.
Wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sun'a Allah alladhi atqana kulla shay innahu khabirun bima yaf'alun. Allah madaukakin sarki yace a lokacin tashin alqiyama, wata ran jibala yace za ka ga duwatsu duk girmansu ne, za ka gansu ta hasabuha jamidatan, kana kuna tsammanin su duwatsun ga sunan wato jamidai a tsaye kawai suke, saboda girman su duk duwatsun duniyar nan ai gashi zaka gan su a tsaye kaman ba abin da zai iya jirkita su. Allah ya ce wa hiya tamurru marra sahab, sai kaga duwatsun suna gudu kaman atafa, kaman yadda atafa ita ce abin da ake rigunan nan auduga, haka zaka gan su suna ta tafiya, suna ta tafiya. Wa hiya tamurru marra sahab, suna tafiya gudu suke a sama kaman yadda gajimare yake gudu saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce sun Allah, wannan ai aikin Allah ne, allazi atkana kulli shay'in, Allah da ya kyautata aikata komai da komai. Innahu shi kuma Allah kabirun, wato masani ne bima yaf'aluna, da abin da suke aikatawa.
Man jaa bil hasanati falahu khairun minha وهم من فزأ يومئذ آمنون.
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزأ يومئذ آمنون. الله مدعوك كم تركية من جاء بالحسنة دو وب يزو ده حسنة رانا القيامة فله خير منها سيادة ساكمكم يوا ود زي عباش مكي في شمال لن إتا حسنة لن malamai suka ce ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da yaje tashin alkiyama da la ilaha illallah to ya tsira, yasa jama'a a yawaita zikirin Allah. Annabi yana cewa ar-rajulu yamutu ala ma aisha alaihi wa yub'asu ala ma mata alaihi, kowane mutum inji manzon Allah zai mutu ne akan abin da ya rayu, kuma za a tashe shi ne akan abin da ya mutu. Saboda haka idan ka saba da zaman temple kana zagin mutane kana ta ashara, idan ka ga mala'ika kana ganin su, ai baka taba ganin su ba dama, wani abin tsoro ne mala'ika za ka gan shi a gabanka ran da za ka mutu, iya fadowa gabanka. In ka saba da zagi kana ganin su ashara za ka yi, kaga lamari ya lalace, zai ɗauranka kana cikin ashara. Kuma in an kai ka kabari ma in ka ga mala'iku masu tambaya, dama ba abin da ka yi a duniya sai ashara. Suna zuwa mala'iku suna tasan ka sai ka kwala a sha. Haka ne mana. Ah, yanzu mutane da suka saba da zagi ba ku ga ko mota sai za ta yi accident, sai kaga suna ruga a sha. Ko yaro ne zai faɗi sai kaga sun ruga a sha. To sun saba duk abin da Annabi ya ce ar-rajulu yamutu ala ma aisha alayhi. Duk abin da ka rayu akai akai zaka mutu. To wanda ya saba da zikirin Allah kuma da yawan la ilaha illallah, kana ganin mala'ikan da mun baka san shi ba, za ka ga wani abu ne kawai a gabanka ranar mutuwar. Kana ganin sa da mun ka saba da la ilaha illallah, sai kawai ka ji bakinka yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. To zai dauranka kana cewa la ilaha illallah. Idan aka kai ka kabari, in mala'iku suka zo za su ga tambaya, ana tasanka a cikin kabari, da mun kai abin da ka saba da shi la ilaha illallah, kana tashi sai kawai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Aka ranar alkiyama, randa aka tashi mutane aka ce a tafi filin alkiyama, kana tashi nan ma cewa za ka yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, har ka je gaban Allah, gaban zatin Allah, kana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Amma fa sai ka saba, in baka saba ba za ta zo ba la ilaha illallah. Duk abin da ka saba har shi zai zo ma, in ashar ka saba to ashar ne za su yi ta zuwa maka. In kuma ka saba da yawan zikirin Allah, duk abin da ka gani la ilaha illallah zai. Amma kuma ai kowa ma yana gani wannan abu ne, ba fa ga yanzu idan za a yi accident ko wata gobara ta tashi, wanda ya saba da ashar ba ashar yake yi ba, ai ashar suke yi. Wanda ya saba da zikiri ba yana gani za ka ji la ilaha illallah, ko faduwa zai yi a mota la ilaha illallah, ko a mashin ko haka. To haka ne, saboda haka shi ne Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu khairun minha, duk wanda ya zo da hasanati ita ce la ilaha illallah ranar alkiyama, falahu khairun minha, wato zai samu lada mai yawa mai yawa, Allah zai bashi daga gare shi a tara masa lada. Wahum min faza'in yawma idhin aminuna, kuma lallai duk wanda ya je da la ilaha illallah ranar alkiyama, to wa'annan ranar alkiyama za su kasance amintattu daga wannan razanar tashin alkiyama, ba za ka razana ba. Shine hadisin Annabi yake cewa su masu la ilaha illallah ba su da wahasha a duniya, ba su da wahasha, haka nan in an sa su a kabari ba su da wahasha, da sun lashi ko cikin ba su da wahasha. Sannan idan an tashi ranar alkiyama ma ba su da wahasha. Muna tashi sai mu yi ta kada kura a jikinmu kawai, muna la ilaha illallah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka jama'a alaina wa alaikum bi kasrat zikrillah. A yawaita zikirin Allah saboda a samu a mutu da imani. Na'am.
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati faqubbat wujuhuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati faqubbat wujuhuhum fin-nar. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah ya kiyaye mu. Wannan kuma Allah ya ce man jaa'a bis-sayyi'ati wanda yazo da mummunan aiki kaman shirka kaman sabon Allah fa kubbar wujuhun fi nayl to shi yana zuwa lahira wanda suka je da mummunan aiki suka shirka wa Allah suna zuwa za a kifa su ne kawai a cikin wuta Allah kiyaye mu Allah yace hal tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ai ba da wani abu za a saka muku ba sai abun da kuka aikata da shi za a saka muku Allah baya zalunci tabaraka wa ta'ala
innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimin
innama umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimin Allah madaukakin sarki yace manzo Allah yace innama umirtu ni dai an umurce ni ne an abuda rabb hadhihi albaldat in bauta wa ubangijin wannan gari makka dukkan musulmi Allah ya umurce mu ne mu bauta wa ubangijin gari makka allazi harrama makkan nan wanda Allah ubangiji ya haramta ta ne da ita harami harami ne ita makka man da kalahu kana amina duk mutumin da ya shiga garin makka to ya aminta ya riga ya shiga wuri na aminci ya shiga haramin Allah in aka je ba za ka yi farauta a ciki ba ko mutum ne ya kashe maka babanka kana neman sa idan kuka zuwa cikin garin maka shikenan ko ma yadda za ka yi da shi sai dai in ya fita gari ne mai alfarma ba a farauta a cikinsa kuma yana da alfarma yana da girma idan ka yi sallah raka'a biyu a haramin Allah a makka kenan to za a rubuta maka daidai yake da ka yi sallah a garin ku sau 100,000 100,000 fa idan kai sallar farilla a haramin nan kai sallar asubahi za a rubuta ma a littafin ka kaman kai sallar 100,000 haka idan kai azhar haka idan kai la'asar haka idan kai magariba haka idan ka dau naira sai kai sadaka da ita a cikin haramin makka Allah zai baka lada kaman kai sadakar kudi 100,000 kuma ka in ka zagi wani za a rubuta ma ka zagi wani sau 100,000 in kai gulban wani za a rubuta maka kai gulman wani sau 100,000 to ita makka wani irin gari ne mai alfarma wajen Allah duk abin da kai za a ninka ba shi 100,000 shi yasa wasu daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ki zama a cikin garin makka sai su koma bayan garin makka su shigo su yi ibada su koma suka ce suna tsoro yanzu duk inda kake a duniya idan kai niyyar zaka sadi Allah to sai baka sadi Allah ba to ba za a rubuta maka alhaki ba tunda baka saba ba amma a maka in kai niyyar zaka sadi Allah baka sadi Allah ba sai a rubuta maka ka sadi Allah kuma ka sadi shi to 100,000 to haka garin makka yi to haka duk mutumin da zai je makka ya bi a hankali harabin Allah musamman mutanen yan siyasa a je kaga mutane suna zama harami suna ta surutun siyasa kuma wuri ne mai tsarki wanda duk abin da kai 100,000 saboda haka duk wanda ya je ya yi kokari ya yi iya ibadarsa ya samu ya fita lafiya duk abin da kai ninka ma za a yi 100,000 kuma to haka makka take shi ne yace allazi harramaha sai yake cewa walahu kullu shay'in amma kuma ko ina komai da komai ma na Allah din ne kar ka ji Allah ya ce ubangijin garin makka a ai komai ma nasa walahu kullu shay'in wa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa maliku komai da komai Allah shine ubangijin su shi halicci abu shine kuma ya mallaki abu wa umirtu manzo Allah yace kuma Allah ya umurce ni an kuna min almuslimina in kasance a cikin musulmai shine ma shugaban musulman gaba daya sallallahu alaihi wasallam
وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين
ونتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين من الله صلى الله عليه وسلم يتي وأن أتلو القرآن كما الله يا أمرتني لنك كرنت على القرآن ولا جماعة كذا أيوا صليوا كرنت على القرآن للي للي مسلمية دعوة القرآن شيني ببمر دينك mutum dan kasuwa ne kafin ka fita daga kasuwa kafin ka fita daga gidanka ka tafi kasuwa ka daure ko izu juna alqur'ani ka karanta in ka je shagon ka na kasuwa kana zaune a shago kai kokari ka karanta wani abu na qur'ani in kai ma'aikacin gwamnati ne in kana cikin office dinka kar ka zauna baka karanta alqur'ani lalle mutum ya dinga karanta alqur'ani in kana karanta qur'ani to kana tare da Allah kenan kuma abubuwa da yawa musifin duniyar nan ma duk Allah zai kiyaye ka da su lalle lalle kada ai wasa da alqur'ani kaga manzo Allah yana cewa an umurce ni da dinga karanta alqur'ani saboda haka lalle mutane su dinga karanta alqur'ani kada ya dawo karatun alqur'ani sai a watan ramadan haka ga mutum mutane wasu mutum baya daukan alqur'ani ma ya karanta sai watan ramadan a shi alqur'ani ai so ake kullun ka dinga karanta shi in ba za ka iya karanta shi ba ma haka kai ta karanta qul huwallahu duk lokacin da ka karanta qul huwallahu kafa uku za a rubuta maka kaman kai saukan alqur'ani kaga in ka karanta kafa tara kana da sauka uku in ka karanta qul huwallahu kafa 100 fa kaga saukokin ka da yawa saboda haka lallai a dinga karanta alqur'ani Allah yace fa man ihtadi duk wanda ya shiryu fa inna ma yahtadi li nafsi to ya shiryu ne wa kansa bi ajliha fa inna sawaba ihtidaihi law saboda sakamakon shiryuwarsa kansa ne zai koma wa man dalla anil imani wa aqta tariqal huda duk wanda ya bace ko ya bar imani ya kauce wa hanyar shiriya to fa qul inna ma ana minal munzirin Allah yace wa manzo Allah ka ce masa fa qul ka ce lahu inna ma ana minal munzirin ni dai ina cikin masu wa'azi ne masu tsoratarwa akan lalle mutane su kiyaye Allah
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللهم ادعوك كن سلكيك يوم انظر الله وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kace godiya ta tabbata ga Allah sayurikum ayati da sannu Allah zai ta nuna muku ayoyinsa wa ta'rifunaha ku ta gane su farahumullahu yawma badr al-qatl wasayyi Allah ya nuna musu ranan badar aka kakkashe mushrikai aka ribace wasu mala'iku suka dinga dukan fiskokin kafiran a ranan badar din Allah ya gaggauta da su zuwa ga wuta Allah ya ce wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'maluna ubangijinka ya rasulullahi da ya kasance marafka ne ba amma ya amaluna da abin da suke aikatawa Allah ya san duk abin da kowa yake aikatawa Allah bai bar bai rafkana ba ga barin wato sanin abin da duk kowa ma yake bautawa kenan ko yake aikatawa akwai lokaci
suratul qasas makkiyatu wa hiya 88 aya بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين
بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين ita wannan sura ita ce ake ce mata suratul qasas haka sunan ta yake an saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sura ne lokacin annabi yana kan tafiya yana tsakanin makka da madina Allah ya saukar masa da wannan sura kuma akwai kissosi da yawa a cikin ta tana da ayoyi guda 88 tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim tasim mim Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine masanin abin da yake nufi da wayannan harfofi guda uku tilka ayatul kitabi Allah yace wayannan ayoyin littafin nan na alqur'ani ayoyi ne na littafin Al-Qur'ani mai bayanin gaskiya daga ƙarya.
Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun.
Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Allah madaukakin sarki yace natlu alayka, wato muna karanta maka, muna kissanta maka min naba'i Musa, labarin annabi Musa wa Fir'auna da Fir'auna. Bil haqqi, kuma da gaskiya. Liqaumin, ga mutane kuma, yuminuna, da suka yi imani kenan.
Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadhifu qa'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin.
Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastadhifu da'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah madaukakin sarki yace inna fir'auna ala fil ard. Allah yace hakika shi fir'auna ala fil ard ya samu daukaka a bayan kasa. Zaka ga duk inda ka zaga a cikin Alkur'ani zai wahala kai karatu duk uku hudu baka ga Allah ya zance fir'auna. Saboda shi fir'auna yayi abin da ya aikata. Ya samu daukaka a bayan kasa. Waj'al ahlaha shi'an, ya sanya mutanen wato ahlaha, mutanen wurin da ahalin bayan kasan, ya mai da su mutanen Misra kenan, ya mai da su shi'a, wato ya raba su kashi-kashi. Yadda da ifu ɗaya ifatan minhu, wato ya raunanar da wasu jama'a daga cikinsu su ne Bani Isra'ila, ya dinga azabtar da su, ya raunana su. Yuzabbihu abna'ahu, ya dinga yayyanka ƴaƴayensu maza. Wa yastahyi nisa'ahum, yana bari ƴaƴayensu mata. Innahu kana minal mufsidin. Allah ya ce fir'auna ya kasance a cikin mabarnata, bil qatl wa ghayrihi, da yawan kisa da yake da waninsa.
Wa nuridu an namunna ala alladhina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin.
Wa nuridu an namunna ala alladhina tud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin. Allah madaukakin sarki yace wa nuridu, wato muna nufi ne inji Allah, annamunna alal ladina sudifu bil ard, wato mu yi baiwa ga bayin nan wanda aka kaskanta su a bayan kasa, aka dinga zalunta su, nan su ne Bani Isra'ila, muna so mu su baiwa. Wa naj'aluhum a'immatan, mu me da su, mu sanya su, mu me da su su ne a'immatan shugabanni abun koyi. Wa naj'aluhum alwarithin, kuma za mu me da su wato magada, su za su gadi mulkin fir'auna nan gaba daya.
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ.
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. الله يتي منا نفيد لي ونمكن لهم في الأرض زام باص داما أكثر مصر دشام سوء إنهم ودأك أكا قسقن تاسو بني إسرائيل كينا. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ, Allah yace za mu nuna wa fir'auna wa hamana da babban wazirin su hamana, wa junudahuma da rundunarsu, duk za mu nuna musu ma kanu yahzaruna, abinda suka kasance suna tsoronsa na wani yaro da bokaye. Suka ce wa fir'aunan cewa lallai akwai wani yaro da za a haife shi, zai dawo shi ne dalilin tafiyar mulkinka. Shi fir'auna mafarki yayi, ya ga wata wuta ta taso daga Baitul Maqdis, daga can Palestine kenan, da ta taso sai ta zo Misra, ta zo ta kone kowa da kowa, amma ba ta taɓa Bani Isra'ila ba, su dangin annabi Musa ke. To sai kira bokayen su, ya ce kai ni fa ga wani mafarki da nayi, makalicin manzo da ba ya ce Allah bane shi, to amma sai tsori ta, sai ya ce ga mafarkin da yayi. To da ya faɗa, sai bokaye suka ce masa fassarar wannan mafarkin, lallai su Bani Isra'ila nan za su aiki wani yaro, wannan yaron shi ne zai dawo dalilin tafiyar mulkinka, shi zai tafiyar da mulkinka, shi ne zai dawo dalilin halakarka. To da ya ji haka sai ya ce to saboda haka duk in gidan da aka yi aihuwa, in an aifi ɗa namiji a je a yanka shi, aka dinga yanka musu ƴaƴa. duk bai aka yanka in dai an haifi ɗa namiji to sai a yanka shi in an haifi mace kuma sai a bacci na'am
wa auhayna ila ummi musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين
وأوهينا إلى أم موسى أن ارضئيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين To shi kenan ya san a dinga wannan yankan sai kuma aka haifi annabi Musa. Da aka haifi annabi Musa sai mahaifiyarsa sai ta tsore ta. Ta ce so ga shi Fir'aunan nan duk ɗa namiji in aka yanka aka haifa sai ya sa a yanka shi. To Allah ma da yake shi Allah in yana so ya zartar da lamarinsa. Kamar yadda Huda ya faɗa ko? Ya ce ya zame ne idan ƙaddarar Allah ta zo a miyar basir sai idanu sai su dawo makafi. To sai Allah ya sa sai ta ɗau cikin annabi Musa ita mahaifiyar annabi Musa to amma sai Allah ya ɓoye cikin a jikinta sai ya kiya kumbura ba a gane har ta aihu tana aihuwa sai ta tsore ta tace to na shiga wani hali Fir'auna zai sa a yanka mun ɗan sai Allah ya mata magana ita ba annabiya ba ce amma Allah sai ya mata magana Allah ya mata wahayi shine ya ce wa auhayna ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa Allah ya ce mata an arzihi ki shayar da ɗanki ki ta shayar da shi karki ji tsoro komai amma fa idza kifti alaihi idan kika ji tsoro fa alqihi fil yambi ki samu akwati ki sa shi a ciki ki je ki jefa shi a cikin ruwa mutumin da yake tsoro za a zo a kashe shi sai aka ce kuma ka sa shi a cikin akwati je ka jefa shi a cikin kogi banda Allah wa zai baka wannan shawarar ka yadda ɗanka da kai ba bace a ce ta sa dan a cikin akwati da zai jefa shi a cikin kogi Allah ya ce zai ki jefa shi a cikin kogi wala ta kafi Allah ya ce kada ki ji tsoron zai nitsi wala ta hazani kada ki bakin ciki ni firaki saboda ruwa da shi Allah ya ce inna raduhu ilayki na miki alƙawari in ji Allah zan dawo miki da shi zuwa gare ki waja'iluhu min al-mursalin kuma da tukuici ma zai dawo zan dawo miki da shi yana manzon Allah To shi kenan sai ta fara shayar da shi ta yi wata uku tana shayar da shi a ɓoye to amma sai ta ga baya kuka a wata uku nan ko sau ɗaya bai kuka ba to sai ta tsori ta da ta tsori ta sai ta nemo akwati ta sa wata ƴar katifa haka ko wani tsumma a cikin akwatin ta sanya annabi Musa shi kenan da yaddara sai suka jefa shi a cikin kogi
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Ikon Allah da suka jefa shi a cikin ruwa sai ruwa ya ja shi igiyar ruwa sai ta ja akwatin kawai sai ta kai shi gidan Fir'auna sai ta kai shi gidan Fir'auna to da ya ja ruwa daga nan maliyan har gidansa sai kawai akwati ya ta tahowa yaran Fir'auna suna wasa a cikin ruwa yaransa na gidan na mulki fadawansa kenan kawai sai suka ga akwati sai suka je suka dauko akwati sai suka kawo gidan da suka kawo gidan mun yi tsuntuwa mun yi tsuntuwa kawai da suka zo aka bude akwati kawai sai aka ga da a cikin ruwa a cikin akwati na ta ai mutum ne ga mutum to matar Fir'auna ita Asiya ta din bata taba aihuwa da shi ba sai ta ce ikon Allah mun samu yaro sai ta aka dauko shi aka kawo wajen Fir'auna ana kawo shi wajen Fir'auna sai ce ba yaro ban bane kuwa da aka ce mun zai dawo da ni halakata an yaba shi bane ko ya biyo mun nan sai ta ce ina ai ba shi bane wannan ai mu da ba mu da aihuwa an jinjiri wannan bai san komai ba ai ma rike shi zai amfane mu sai Fir'auna ce zai amfane ki dai sai ne malamai suka ce da ma ya ce shi ma zai amfane shi da sai amfane shi sai tunkuɗa abin da bakin sa to shine Allah zai yake ce fa falsaka da alu fir'auna sai mutanen fir'auna suka tsince shi li yakuna lahum aduwan dan ya kasance musu aduwan maki ya tuli rijalahum zai zo ya dawo sanadin karkashe su wa hazanan zai dawo musu dalilin bakin ciki tunda dama shi suke tsammani Allah ya ce inna fir'auna hakika shi fir'auna wa hamana da wazirinsa wa junuduhuma da rundunarsu kanu kadiina sun kasance masu kuskure
wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ayni li wa laka la taqtuluhu ata an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun
qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ayni li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan وهم لا يشعرون فداka kawo shi a cikin akwatin nan ta bude akwatin aka ga yaro sai fir'auna yace wannan ba shi bane kuwa sai ta ce quratu aynin li walaka annan ai abu ne abun farin ciki ne abun da zai dada da mana sanyin idanuna ni da kai sai ta ce ake dai la taqtulu tace karka kashe shi asa an yanfa'ana ta yi yazo ya amfane mu aw nattakizahu walada ko kuma mulke shi da mana da tun da bai taba haihuwa ba ina ga lokaci yayi za mu tsaya anan sai gobe za a ci gaba da wannan kissa ta annabi Musa da Fir'auna kaga Allah kenan shi ne yasa ana ta yayyanka mutane ga wanda yake so yayyanka Allah ya kawo shi gidansa kuma shi zai rede shi ya tashi a wurinsa kuma ya zo ya dawo shi ne dalilin halakarsa saboda haka shi Allah in zai abunsa ba wanda ya sai hada tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin manzo Allah Allah ya sanya mu a cikin bayinsa wanda zai yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allah ubangiji ayi ta addu'a wannan tsanani da kasa take ciki Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo saukin dukkan lamura a Najeriya albarkacin manzo Allah assalamu alaikum
Assalamu alaikum.